الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد وديعتا تبت الله تبارك وتعالى ددك من دنجينيه mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya saki kaddara haduwarmu a wannan yammaci na ranar talata 19 ga watan Juma'ar Ula shekara ta 1436 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma 10 ga watan 3 shekara ta 2015 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na tauhidi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiran sa da suna al-aqidatul wasitiyya na Sheikhul Islam Ahmad ibn Abdul Halim ibn Taymiyyah al-Harrani rahimahullahu ta'ala kafin darasi na yau ba laifi idan da tambayoyi suka iya gabata na'am wai misali kana da ɗa ɗaya ka ɗau wani ɓangare daga cikin dukiyarka kai masa kyauta zuwa wani lokaci Allah ya ƙara azurta ka da wasu ɗaya shin dole ne sai ka musu kyauta irin yadda kama na farko ba dole ba ne a lokacin da kake da ɗaya daga biyu zuwa sama da haka to a wannan lokaci ne baya halatta baya dacewa ka ware wani daga cikin ƴaƴanka kai masa kyauta saurin baka musu ba domin An-Nu'man ibn Bashir Allah ya kara masa yadda yake cewa mahaifina ya ware wani bangare daga cikin dukiyarsa sai ya mun kyauta mahaifiyata sai ta ci wannan kyauta ba zan yadda ba zan amince ba sai ka je ka faɗa ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama domin ya zama shaida akan kyautar da kama dana a lokacin da shi Bashir al-Ansari Allah ya fara masa yadda ya je wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya rasulullahi ina buƙatar ka zame min shaida akan cewa dukiyata kaza na yi kyauta da ita ga ɗana An-Nu'man manzon Allah sai yake tambayar sai yake cewa kana da wasu ƴaƴa bayan Nu'man ya ce ƙwarai manzon Allah ya ce kana buƙatar waɗannan ƴaƴa su maka ɗa'a su ringa kyautata maka irin yadda Nu'man yake ma ya ce ƙwarai manzon Allah ya ce shin sauran ƴaƴan gaba ɗaya ka musu kyauta irin yadda kama Nu'man ya ce a manzon Allah ya ce to ba zan zame maka shaida akan kyauta wadda take ta zalunci manzon Allah sai ya ce da shi fattaqullaha wa'dilu baina auladikum ku ji tsoron Allah ku daidaita tsakanin ƴaƴanku a wajen kyauta ku yi adalci wato tsakankanin ƴaƴanku to kaga anan ash-shahid mahaifin An-Nu'man a wannan lokaci yana da ƴaƴa sun wuce a lissafa amma da yi ware ɗaya daga cikinsu ya masa kyauta manzon Allah ya nuna cewa wannan kyauta kyauta ce ta zalunci tunda ya masa bai ma sauran ƴaƴansa ba wanda wannan ku abu ne wanda yake kawo rashin zuttuwa da hayaniya da rashin haɗin kai tsakankanin ƴaƴa da haifar da gaba da kiyayya sai mutum ya wuce ya bar baya da kura ya zamanto ƴaƴanka ba sa ga maciji ba komai ba ku janyo wannan illa kasancewar bambanci da ka nuna tsakankanin su lokacin kana raye to dan haka amma in ɗa ne ɗaya gare ka ɗaya ɗaya ba laifi bane kana iya ware wani kaso daga cikin dukiyarka kai masa kyauta kuma wannan bai zama wajibi akan cewa in wasu ƴaƴa suka biyo baya cewa dole sai ka musu amma duk lokacin da kake da ƴaƴa biyu ko sama da biyu to bayya halatta ka bambanta tsakankanin su kuma kamar yadda bayani ya gabata akan wannan hadisi a magana mafi rinjaye babu bambanci tsakanin namiji da mace yanda kama namiji kyauta haka za kama mace an gane ko tare da cewa wasu malamai sun bambanta suna ganin cewa kamar yadda Allah ya bambanta tsakanin namiji da mace a wajen gado to haka a wajen kyauta kenan namiji sai a bashi linkin mace ma'ana in an ba mace kashi ɗaya shi sai a bashi biyu to duk da cewa babu dalilin da ya nuna haka kuma balma abu mai manzon Allah ya faɗa shayi ittaqullaha wa'dilu baina auladikum manzon Allah ya ce ku ji tsoron Allah ku yi adalci tsakankanin ƴaƴanku ma'ana ku daidaita tsakankanin ƴaƴanku kaga annabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai bambanta tsakanin namiji da mace amma misali yanzu da ɗaya ne gare ka ka masa kyauta daga baya Allah ya azurta ka da wasu ƴaƴa to anan su ma ya dace inda hali kai musu kyauta irin yanda kama wancan an gane ko irin yanda kama wancan ya dace su ma kai musu na'am misali wani tukuici da mahaifi yake sanyawa ga ƴaƴansa misali waɗanda suke makaranta ta Islamiyya ma'ana masu ƙoƙarin koyon Alƙur'ani da haddace shi mahaifi yakan iya ce ma ɗansa in ka haddace Alƙur'ani zan maka kyauta kaza an gane ko ko irin makarantu na boko kace ɗanka idan ya kawo daraja kaza za ka yi masa kyauta kaza ko duk wanda ya yi muwayen kenan ya samu wannan ya yi fasi za ka yi masa kyauta kaza ko in ya zo na farko ko ya zo na biyu za ka yi masa kaza to a nan kasancewar wannan ba a kiranta kyauta abinda ake kiranta mukafa'a mukafa'a shine ka kyautata ma mutum akan wani kokari da yi wannan wanda ya yi kokari shi ya cancanta a yi masa wanda bai yi kokari ba wannan kuma sai a kyale shi domin ya yi takaici an gane ko mukafa'a ake kiranta in aka ce mukafa'a shi ne sakayya a sakauta maka akan wani ƙoƙari da kai to wannan shi ba laifi ba ne ba kuma in mutum ya haka bai bambanta tsakankanin ƴaƴansa a inda za ka iya bambanta a inda bambanci zai iya tabbata ka ce duk wanda ya zo na farko za ka yi masa kyauta ta kaza sai ya zamanto a cikin ƴaƴanka aka samu biyu kowa ya zo na farko to dole ne a nan kowa sai ka masa bayya halatta kama wani ka ki masa me yasa saboda abin da kai musu sharadi na cewa duk wanda ya zo na farko zan masa kyauta kaza to tunda sun zo na farko gaba ɗayan su to dole ne kowanne kai masa mukafa na'am kamar me ban yi shi ba abin da fara
bayan an gama addu'a shafaki
a wajen addu'a wai misali in an gaisa da mutum yakan shafa kirji bayan musafaha wannan ba ibada ba ce ba an gane ku yakan iya yiwuwa al'ada ce yakan iya yiwuwa kuma akwai wani kuduri in da wani kuduri ne na daban a matsayin ibada wannan kuma bid'a ne haramun don babu wani dalili daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda ya nuna cewa in an yi musafaha mutum ya shafi kirjinsa iya abinda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya nuna mana shine yin musafaha. Idan aka ce al musafaha shine wato hada hannu kenan a gaisa, wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a hadisi sahihi yana cewa, yake cewa babu daga cikin babu daidai da musulmi biyu da za su hadu su yi hannu da juna a gaisa, su yabi Ubangiji subhanahu wa ta'ala, kowa ya godiya ga Ubangijinsa. Manzon Allah ya ce face sai Allah ya gafarta musu kafin su rarraba. Ma min muslimani yaltaqiyani fa yatasafahani wa hamidallaha azza wa jalla illa ghufira lahumu qabla an yatafarraqa aw kama qala. Yace babu daidai da musulmi biyu da za su hadu su yi musafaha sannan su yi godiya ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala, face sai an gafarta musu zanubansu kafin su rarraba. To hada hannun shine ya tabbata a shari'a, amma kasancewar bayan hada hannu mutun ya shafa kirjinsa ko da yawa zaka ga wasu su kuma goshi suke shafawa, wannan kwata-kwata baya da asali a shari'a. Karin fa'ida akan wannan a bangaren abin da ya shafi addu'a, zaka ga wasu idan sun daga hannu in an gama addu'a sai su shafi kirjinsu, shi ma wannan bid'a ne kwata-kwata baya da asali daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Kamar yanda shafa fuska bayan addu'a bid'a ne, wanda yafi shi tsanani a wajen bid'a wanda yake shafa kirji, domin shi wanda yake shafa fuska akwai hadisi illa kasancewar hadisin da inganta ba daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na bayan mutun ya daga hannu ya gama addu'a cewa ya shafi fuska. Iya abin da ya tabbata daga hannu, wanda hadisi ne mutawatir, sama da sahabi 100 suka rawaito cewa sun ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na daga hannuwansa a cikin addu'a, wanda wannan daga hannu sababi ne daga cikin sabubba waɗanda suke na samun karɓuwar addu'a, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ke faɗa, inna Allah ta'ala hayyun karimun yastahayi idza rafa'a al-'abdu ilayhi yadayhi an yurdahuma kha'ibataini sifran kha'ibataini aw kama qala. Manzon Allah yake cewa lalle Ubangiji ta'ala mai matukar kunya ne, kunya wadda ta dace da girman sa. Karimun, Ubangiji ta'ala mai karamci ne. Idan aka ce karamci, kafin a tambaye ka ka bada, in an tambaye ka ka bada, in an koma tambayar ka ka bada, in su dubu za a tambaye ka in kana da ka dauka ka bada, wannan shine ake kira da karamci. Ubangiji ta'ala kafin bawa ya roke shi yakan dauka ya bashi. Idan su dubu zaka koma kofar Ubangiji subhanahu wata'ala ka roke shi, Ubangiji ta'ala ba zai dawo da kai ba. Shine yace yastahi, Ubangiji ta'ala na kunyar bawansa idan ya daga hannuwansa zuwa gare shi ya roke shi, Allah ya dawo masa da hannuwansa a wuhi ba tare da ya amsa masa ba. To dan haka kasancewar daga hannun shine sunna, kuma sababi ne daga cikin sabubba na samun karɓuwar addu'a. Hadisin da yazo na kan cewa in ka daga hannu kayi addu'a kada ka aje sai ka shafi fuskarka, wannan hadisi hadisi ne da'ifi bai inganta ba daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, tare da cewa Ibn Hajar ya kyautata danganarsa kamar yadda yake cikin Bulughul Maram, amma hadisin bai inganta ba. Kamar yadda Sheikh Nasir Albani Allah ya ji kansa ya tsawaita bayani akan wannan mas'ala a cikin littafinsa Irwaul Galil. Dan haka Al-Izzu ibn Abdussalam malami ne daga cikin manya-manyan malamai waɗanda suka kawo gudunmuwa game da addinin musulunci, yana daga cikin malaman karni na 6. Shine a cikin wannan littafin da ake kiran shi da Faidul Qadir, wanda sharhi ne na Jami'us Saghir, a ƙarƙashin wannan hadisi wanda ya kawo bayanin cewa idza sa'altumullaha fas'aluhu bi butuni akufikum wa la tas'aluhu bi zuhuriha thumma la turduha hatta tansahu biha wujuhakum. An gane ko? Yace idan za ku roki Allah, ku roki Ubangijinku da cikin tafin hannunku, kada ku roke shi da bayan hannu, sannan kada ku maida hannun naku ku aje sai kun shafi fuska. Anan wato shi faidu wannan Al-Hafiz Al-Munawi yake cewa mamaki ma yake game da shi al-Imam Suyuti da ya kyautata danganan hadisin, saboda a cikin sanadin sa akwai wasu marwayita waɗanda suke majahil wanda kwata-kwata ba a san su ba. Sannan shi al-Iz ibn Abdussalam sai yake cewa wanda yafi tsabar jahilci da wauta mutumin da in ya gama addu'a zai shafi kirji. An gane ku, wanda yafi tsananin jahilci, wanda in ya daga hannu yayi addu'a sai ya shafi kirjin sa. Masu yi itikadin shafa kirji wai sun tafi akan cewa wai idan mutum ya daga hannunsa yana addu'a, Ubangiji Subhanahu wata'ala yana zuba masa wani haske, to in yana shafa huskarsa wai idanunsa za su makauce, don haka suke shafa kirji, wai hasken gaba ɗaya ta yi cikin zuciya. Wanda wannan ra'ayi ne, babu wani dalili akan haka. Darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala, wato mun gama bayani akan ayoyin da malam ya kuro a cikin wannan littafi Al-Aqidatul Wasifiyya, ayoyin da suke bayani dangane da wato cewa Ubangiji Subhanahu wa ta'ala yana tare da bayinsa duk inda suke. Wanda kafin waɗannan ayoyi bayanin ya gabata akan dalilan da suke tabbatar ma Ubangiji Subhanahu wa ta'ala sifa ta al-ulu, wato shi ne ɗaukaka. Wanda kafin haka mu wuce da ayoyin da malam ya zo da su waɗanda suke nuna ɗaukakar Ubangiji Subhanahu wa ta'ala akan al'arshinsa, wanda Allah sai da ya ambata a wuri bakwai a cikin Al-Qur'aninsa. Wuri na farko cikin Suratul A'raf, wuri na biyu cikin Suratul Yunus, na uku cikin Suratul Ra'd, na hudu cikin Suratul Qaha, na biyar wato cikin Suratul Furqan, na shida cikin Suratul Sajida, na bakwai cikin Suratul Hadid. Gaba daya Ubangiji Subhanahu wa ta'ala ya bada labarin cewa bayan ya halicci sammai bakwai da ƙasai bakwai da abin da ke tsakankaninsu, sannan sai ya tabbata akan al'arshinsa, inna rabbakumullahu allazi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma stawa 'alal arsh. To bayan haka malam sai ya zo da ayoyin da suke nuna sifa ta daukaka ta Ubangiji Subhanahu wa ta'ala akan al'arshinsa, wanda ayoyi sun wuce a lissafa. Don haka muka yi ishara zuwa littafin da Ibn al-Qayyim, Allah ya ji kansa, ya wallafa littafin da ake kiransa Ijtima'ul Juyush al-Islamiyya 'ala Ghazwi al-Mu'attila wal Jahmiyya, wanda a wannan littafi sai da yazo da dalilai sama da 150 waɗanda suke tabbatar da daukakar Ubangiji Subhanahu wa ta'ala akan al'arshinsa. An gane ku? Mun yi bayanin daukaka ta Ubangiji Subhanahu wa ta'ala kala uku, kamar yanda yana da suna al-Aliyyu, wala yaquduhu hifzuhuma wa huwa al-Aliyyul 'Azim. Wa huwa al-Aliyyu, Ubangiji ta'ala shi ne madaukaki wanda ya kai matuka a wajen daukaka, al-Azim mai girma wanda babu wani abu sama da shi. To kaga tunda yana da suna al-Ali, dan haka yana da sifa al-Ulu. Misali idan aka ce mawadaci, menene sifarsa? Wadata. Idan aka ce talakka, menene sifarsa? Talauci. Idan aka ce dogo, menene sifarsa? Tsawo. Idan aka ce gajere, menene kenan sifarsa? Gajarta. To da aka ce al-Aliyu madaukaki, kenan menene sifarsa? Wato shine ulu, daukaka. To daukaka ta Ubangiji Subhanahu wata'ala kala uku ce, akwai uluwuz zat, daukaka ta zati, ma'ana da zatinsa ya daukaka ya tabbata akan al'arshinsa. Sannan akwai uluwuz sha'an, daukaka ta lamari, ma'ana ko kace uluwul qadar, daukaka ta matsayi, duk wani matsayi wanda yake madaukaki mai daraja, to Ubangiji Subhanahu wata'ala shi yafi cancanta da shi, domin dukkan sifofinsa sifofi ne waɗanda suke na kamala. Ɗaukaka ta uku shine wato wannan ulul qahar, ɗaukaka ta rinjaye, ma'ana kowa da komai karkashin Ubangiji Subhanahu wa ta'ala yake, shi yake gudanar da bayansa, kamar yanda yake cewa wa huwa al-qahiru fawqa ibadi, Ubangiji ta'ala shine shi ke sama da bayansa da rinjaye, ma'ana kowa da komai a ƙarƙashin Ubangiji Subhanahu wa ta'ala yake, shi yake tuka bayansa iyayen da yaso. To dan haka kenan bayan waɗannan ayoyi da suka nuna daukakar Ubangiji Subhanahu wata'ala akan al'arshi. To shine malam sai ya biyo baya da ayoyin da suke nuna karka fahimci cewa ya daukaka akan al'arshin sa amma bai san abin da yake gudana a duran ƙasa. An gane ku? Kamar yanzu misali idan ka dauka kai ma'aikaci ne, kana da ma'aikata, kana da ofishinka. Shin idan ka dawo gida ka san abin da yake gudana a ma'aikata? Baka da sani. To Ubangiji Subhanahu wa ta'ala ya daukaka akan al'arshin sa amma yana tare da bayinsa. Cewa yana tare da bayinsa wannan ana kiranta ma'iyya, kuma ma'iyya ce wadda take amma. Domin ita ma'iyya kala biyu ce, akwai ma'iyya khassa, akwai ma'iyya amma. Kasancewar Allah yana tare da bayinsa ma'ana yana tare da su da iliminsa da kudirarsa. Kamar yanda yake cewa alam tara anna Allah ya'lamu ma fis samai ma fis samawati wa ma fil ard ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum wala adna min zalika wala akthara illa huwa ma'ahum aina ma kanu thumma yunabbi'uhum bima amilu yawm al-qiyamah inna Allah bi kulli shay'in 'alim. Da fadarsa ya'lamu ma yadiju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas sama'i wa ma ya'ruju fiha wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Waɗannan ayoyi abinda suke nunawa cewa Allah yana tare da bayinsa, ma'iyya kuma wadda take amma, cewa Ubangiji ta'ala yana tare da bayinsa da iliminsa da kudirarsa. Duk inda kuke ba ku goye ma Allah, Allah yana sane da ku, sannan kuma yana da iko akan damƙarku. An gane ku? Duk inda kake ba ka goye ma Ubangiji Subhanahu wa ta'ala, kuma duk inda kake Allah yana da iko akan ka, zai iya kama ka. Shine yace wa huwa ma'akum aina ma kuntum, kamar yanda yace wa huwa ma'us wala khamsatin illa huwa sadisuhum wala adna min zalika wala akthara illa huwa ma'ahum aina ma kanu. Kenan duk inda kake Allah yana tare da kai, ma'ana yana sane da kai, kuma yana da iko akan damƙarka. Wannan ita ce ake kira ma'iyya amma. Wannan ta hada mu'minai, ta hada kafirai. Sannan akwai ma'iyya khassa, sauran ayoyin da malam ya jiro irin fadar Allah Subhanahu wa ta'ala da ya fada ma Musa da Harun, innani ma'akuma asma'u wa ara, da abinda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya fada ma Abubakar lokacin da suna cikin kogo. Allah ya hakaito mana, manzon Allah ya ce masa la tahzan inna Allah ma'ana, kada ka samu damuwa, Allah yana tare da mu. Irin fadarsa da ya ce wasbiru inna Allah ma'as sabirin, da fadarsa kan min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katiratan bi idhnillah wallahu ma'as sabirin, da fadarsa inna Allah ma'al ladina taqaw wal ladina hum muslimun. Wannan ayoyi abinda suke nunawa ma'iyya khassa, cewa Ubangiji ta'ala yana tare da bayinsa mu'minai. An gane ku? Ma'iyya wadda take kebantacciya, ma'ana duk wani mu'mini mai da'a ga Ubangiji Subhanahu wa ta'ala ya tabbata cewa Allah yana tare da shi, ma'ana Allah yana tare da shi game da bashi kula, da bashi tsaro, da bashi karfin gwiwa, da bashi rinjaye da nasara akan duk wanda ya ja da shi. Wannan sun shine abinda ake nihi da ma'iyya khassa. Ita ma'iyya khassa ba ta kasancewa sai ga mu'minai, amma ita ma'iyya amma ta hada mu'minai, ta hada kafirai, da mu'mini da kafiri kowa Allah yana sane da shi, ya san ina yake, kuma yana da ikon damkar shi, ya san me yake shukawa. Yau kenan za mu tashi ayoyi na gaba. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa qawluhu ta'ala wa man asdaqu minallahi haditha wa qawluhu ta'ala wa man asdaqu minallahi qila wa qawluhu wa idha qala Allahu ya isa ibn maryam wa qawluhu wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla wa qawluhu ta'ala wa kallama Allahu Musa taklima wa qawluhu ta'ala minhum man kallama Allah wa qawluhu ta'ala walamma jaa Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu wa qawluhu وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا وقوله وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين وقوله تعالى وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وقوله ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين wato malam Allah ya ji kansa anan ya jiro mana wasu ayoyi waɗanda suke tabbatar ma Ubangiji subhanahu wa ta'ala wata sifa ta musamman ita ce sifa ta zance cewa Ubangiji subhanahu wa ta'ala yana zance zance wanda ya dace da girmansa wanda zance kwa sifa ce ta kamala shin da cewa yana zance da cewa baya zance wanne yake gaba wanda yake magana shi ke sama da kuma an gane ku dan haka wato gumaka Ubangiji subhanahu wataala ya siffanta cewa kwata kwata ba sa fahimtar abin da ake fada musu an gane ku lokacin da annabi Musa alaihi salam ya tafi likati ma'ana alƙawarin da Allah ya yi da shi na cewa ya zo a lokaci kaza zai tattauna da Ubangijinsa kuma za a bashi littafi na musamman ya je ya yi aiki da shi shi da mabiyansa bayan tafiyar annabi Musa alaihi salam akwai wani shaidani shi ne Samiri sai ya tattara wato kayan ado wanda mutanen annabi Musa suka aro daga wajen jama'a ya tattara ya amsa sai ya kera musu maraki wannan maraki sai ya nuna musu cewa shi ne Allahnsu wanda ya cancanta su bauta masa Musa ya bar Allahnsa ya tafi can yana neman shi a lokacin nan daga cikin mutanen annabi Musa wasu suka yadda suka amince da cewa wannan maraki shi ne Allahnsu suka ci gaba da bauta masa Harun alaihi salam wanda annabi Musa ya bar shi a matsayin shi ne khalifa nashi ya kula da jama'arsa kafin ya dawo ya ja hankalinsu ya musu galgadi ya nuna musu cewa wannan maraki bai dace ba su bauta masa wanda ya cancanta a bauta masa shine Ubangijin da ya halicci halittu suka nuna su ba za su daina bautar sa ba har sai Musa ya dawo idan Musa ya dawo ya nuna musu ban kyau za su daina lan nabraha alaihi akifina hatta yarji'a ilaina Musa to shine a lokacin nan annabi Musa alaihi salam da ya dawo yake zarginsu yake musu ran dauka yaya za ku bauta ma wannan Allah shine Ubangiji ta'ala yake hakaito mana shine yake cewa alam yaraw annahu la yukallimuhum wala yahdihim sabila shin yanzu ba sa ganin cewa wannan maraki la yukallimuhum baya musu zance in sun mai in sun masa magana baya maida musu magana wala yahdihim sabila kuma baya iya shiryar da su zuwa tafarki wanda yake na kwarai kaga anan Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya nuna mana na kasar shi wannan maraki da ake bauta masa a matsayin Allah tunda baya magana rashin magana ko wannan tawaya ne komawa da baya ne kenan kaga a sifa ta yin zance sifa ce ta kamala duk wata sifa ta cika Ubangiji subhanahu wa ta'ala shi yafi dacewa da ita to shine anan kenan malam ya jiro mana ayoyi waɗanda suke tabbatar ma Ubangiji subhanahu wata'ala sifa ta zance shine anan sai ya ce wa qauluhu ta'ala da fadar Allah subhanahu wata'ala wa man asdaqu minallahi haditha wai wa yafi Allah gaskiyar zance amsa shine babu ko kuma man anan istifhamiya ce sai ka dauke ta akan ma'anar la annafiya ai la asdaqu minallahi haditha babu wanda yafi Allah gaskiyar zance babu wanda yafi Allah gaskiya a wajen zance wannan aya tana cikin suratul nisa an gane ko da Ubangiji ta'ala yake cewa الله لا إله إلا هو لا يجمع أنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا يجي الله ألن دي چنچنتك بوتا مسا أنغانيكو لا إله إلا هو باب ونا أغم بوتا مسا چنچنتا دكس كياس سيشي لا يجمع أنكم لليني زي تتراكو قبال آيا تندك فرقنكو هر إزوا كرشنكو ila yawmil qiyamati a cikin yini wanda yake na alkiyama wanda yinin alkiyama la raiba fihi yini ne wanda babu kokonto game da kasancewarsa. Sai yace wa man asdaqu minallahi haditha, wane ne yafi Allah gaskiyar zance? Amsa shine babu, ko mu ce babu wanda yafi Ubangiji subhanahu wa ta'ala gaskiya a wajen zance. Me yasa? Saboda Ubangiji subhanahu wa ta'ala masani ne, kwararre ne, wanda ya san komai da kowa ciki da bai. Duk wanda ya san abu ciki da bai, to wannan shine zai sani hakikanin shi, kuma shine zai bada labari, labarin da babu wani duhu-duhu a cikinsa. Zai fito maka abun fili ya baka labari game da shi, cewa ga yanda yake. To dan haka zancen Allah yafi kowane zance gaskiya. Dan haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin hudubarsa, bayan yayi at-tashahhud, shine ya yabi Ubangiji subhanahu wa ta'ala, ya tabbatar masa da uluhiyya, kuma ya tabbatar ma kansa wato manzanci. Sai yace amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sai yace lalle mafi gaskiyar zance wato shine littafin Allah. To shine anan yace wa man asdaqu minallahi haditha, wane ne yafi Allah gaskiyar zance? Amsa sai mu ce babu. Sannan wannan aya kenan me take nunawa? Idan aka ce al-hadis zance, shine kenan bada labari. Bada labari kwa zance ne wanda yake kunsar abubuwa guda biyu, shine sauti da harfa. An gane ko? Sauti da harfa. Dan haka wannan aya tana tabbatar ma Ubangiji subhanahu wa ta'ala sifa ta zance, kuma zancen Allah subhanahu wa ta'ala zance ne wanda yana da sauti kuma yana da harfa, kamar yadda karin bayani zai zo nan gaba. Sannan sai yace wa man asdaqu minallahi qila, da fadar Allah subhanahu wa ta'ala, wa man asdaqu minallahi qila, wane ne yafi Allah gaskiyar fada? Amsa sai mu ce babu, ko kuma mu ce babu wanda yafi Allah gaskiya a wajen fada. Idan aka ce alqaul, wato shine fada kenan. Idan aka ce fada bi ma'ana al-kalam, shine zance. Ka zo da wasu kalimomi da sauti da harfa, ka bada labarin abin da kake nihin bada labarin. Shine yace wa man asdaqu minallahi qila, ai babu wanda yafi Allah gaskiya a wajen fada. Wannan aya ita ma tana cikin suratul Nisa, farkon ta shine wallazina amanu wa amilus salihati sanudkhiluhum jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada wa'adallahi haqqan wa man asdaqu minallahi qila. Ubangiji ta'ala yace wa man asdaqu minallahi qila, wane ne yafi Allah gaskiya a wajen fada? Amsa babu. Dan haka ita ma wannan aya tana nuna mana sifa ta zance, sifa ce tabbatacciya ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala. An gane ku? Sifa ce tabbatacciya ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Me yasa Allah yafi kowa gaskiya a wajen fada? Domin shine masani. Shine masani, shine kwararre, wanda ya san komai ciki da bakinsa. Kamar yanda yace wala yunabbi'uka mithlu khabir, ba wanda zai baka labari sama da wanda yake kwararre, shine Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Kaga yanzu misali, duk abin da zaka iya bada labari game da shi, ba zaka iya bada labari game da hakikalinsa. Ka san wani abu daga cikin al'amuransa, wasu abubuwa ka shahince su. Yanzu misali, zan iya tambayar ka, shin ka san wani? Zaka iya cewa ai kwarai na san shi. A sanin da ka masa takan iya yiwa ba sanin da ni na masa bane ba. Zaka iya bada labarin abubuwan da ka sani game da shi, amma abubuwa da yawa baka sani ba. To misali, kaddar cewa ma ka san abin da yake zahiri al'amarinsa, ka san abin da yake goye a cikin zuciyarsa, baka sani ba. To shi ko Ubangiji subhanahu wa ta'ala gaba ɗaya ya san bayansa komai, Ubangiji ta'ala ya kiwaye da shi da sani, kamar yadda ya ce li ta'lamu annallaha ala kulli shay'in qadir wa annallaha qad ahata bi kulli shay'in ilma. Ubangiji ta'ala ya kiwaye komai da sani, komai da ka sani Allah ya san shi ciki da bai. Dan haka Allah yafi kowa gaskiya a wajen fada, saboda gaskiya ce wannan fada ce zai baka ta yake ne, abu ne wanda babu kokontuwa cikin shi. sannan sai ya zo da aya ta uku shine fadar Allah subhanahu wa ta'ala wa idha qala Allahu ya Isa ibn Maryam ubangiji ta'ala yace ba mutanen ka labari game da yinin da ubangiji subhanahu wa ta'ala zai fada ga Isa dan Maryam alaihi salam wanda a yinin alkiyama ne ubangiji subhanahu wa ta'ala zai tsaye da annabi Isa yayi masa wannan magana ubangiji ta'ala yace ya Isa ibn Maryam ya kai Isa dan Maryam an jingina shi zuwa mahaifiyarsa domin an same shi ta hanyar mahaifiya kuma ba da uba ba kamar yadda wannan kudura ce ta ubangiji subhanahu wa ta'ala wanda ke nuna mana kadaitaka ta ubangiji subhanahu wa ta'ala da kudurar shi akan kowa da komai ubangiji ta'ala zai ce ya Isa ibn Maryam ya kai Isa dan Maryam a anta qulta lin nasi ittakhizuni wa ummi ilahaini min dunillah shin kai ne ka fada ma mutane kace kai da mahaifiyarka a maida ku alloli a cigaba da bauta muku min dunillahi kuma bayan ubangijin da ya halicci halittu Allah zai fada ma annabi Isa Allah ya ce masa wai shin kai ne kace a maida ka Allah a ringa bauta maka kai da mahaifiyarka a daina bauta ta Annabi Isa sai ya ce subhanaka sarki ya tabbata gare ka ya ubangiji na ma yakunu li an aqula ma laysa li biha ai bai dace ba gare ni da zan fadi wata fada wadda take ba ta gaskiya ba yace in kuntu qultuhu faqad alimta in har na kasance ni na fada musu cewa ni da mahaifiyata a rike mu a matsayin alloli a ringa bauta mana faqad alimta yace ya ubangiji na ai ka san da haka in har ni na fada ai ka san da haka ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsi domin ka san abin da ke cikin raina wala a'lamu ma fi nafsika ni ban san abin da ke cikin ranka ba innaka anta allamul ghuyub domin kai ne wanda yake mai matukar sanin duk wani abu wanda yake fakekke annabi Isa sai ya ce ma qultu lahum illa ma amartani bihi ya ubangiji na ban fada musu komai ba face abin da ka umarce ni da shi cewa in fada musu shine ani ibudullahi rabbi wa rabbakum ku bauta ma Allah wanda matsayinsa shine ubangiji na kuma shine ubangijin wa kuntu alaihim shahidan ma dumtu fihim na zama mai shaida akan su yayin da nake a cikin su lokacin da nake tare da su wannan na kasance mai shaida na san me yake wa kana falam ma tawaffaitani kunta antar raqiba alaihim lokacin da ka dauke ni zuwa sama kenan kunta antar raqiba alaihim kai ne mai kiwo akan su kai ka san me suke shukawa wa anta ala kulli shay'in shahid kai ne mai shaida akan dukkan komai ma'ana kai halartacce ne akan komai ma'ana babu abin da yake koyuwa gare ka sai ya ce in tu'adhibuhum fa innahum ibadu ya ubangiji na in har ka azabtar da su fa innahum ibadu lalle su bayinka ne sun cancanta a azabtar da su domin sun saba maka ba zalintar su ba kai sun cancanta ne ka azabtar da su wa in taghfir lahum in ka gafarta musu gafarar da ka musu ba ta rike ka da komai ba fa innaka antal azizul hakim domin kai mabwayi ne ka saitacce ne wanda ba a rinjayarsa kuma mai hikima ne wanda baya aza abu sai a mahallin da ya dace da shi to wannan zance ne na musamman amma zancen a yanzu fa ba a yi shi ba Allah ya mana hikayar zancen amma sai a ranar kiyama ne za a yi shi abinda zai zo nan gaba ne Allah yake ba mu labari an gane ko nan gaba ne za a yi zancen a ranar kiyama ne Allah zai tsaye da annabi Isa yayi masa wannan tambaya to dan haka malamai suke cewa shi zance na ubangiji subhanahu wataala nau'in sa nau'i ne wanda yake da dadde kamar yanda zatin Allah ba shi da farko haka zancen shi baya da farko amma kuma kasancewar shi wato zancen ubangiji subhanahu wataala kuma hadisul ahad ne an gane ko ma'ana kasancewar shi yakan faru lokaci zuwa lokaci iyayen da Allah ya so dan suka ce dan haka suke cewa ubangiji ta'ala wato bai gushe ba yana zance sannan a duk lokacin da ya so zai yi zance kuma kamar yanda ya so kenan nau'in zancen Allah subhanahu wa ta'ala da dadde ne kamar yanda zatin shi baya da farko haka nan kenan zancen Allah subhanahu wa ta'ala ba shi da farko amma kuma kasancewar kenan zancen yakan faru lokaci zuwa lokaci a duk lokacin da Allah ya so kuma iya yanda ya so Allah zai yi zance kamar yanda wannan zance nan gaba ne a yinin alkiyama ne ubangiji subhanahu wa ta'ala zai yi shi wanda akwai dalilai a cikin sunna masu yawa waɗanda suka nuna akwai maganganu wanda a ranar kiyama ne ubangiji subhanahu wa ta'ala zai yi su wanda a yanzu ba a yi ba kamar yanda hadisi sahihi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake ce mana idan ƴan aljanna sun shiga aljanna ƴan wuta sun shiga wuta a yinin alkiyama ubangiji ta'ala zai faɗa ga ƴan aljanna yace da su turiduna shay'an azilukum shin kuna buƙatar wani abu na ni'ima da dada muku sai su ce ya ubangijinmu shin yanzu baka faranta fuskokinmu ba shin baka shigar da mu aljanna ba shin baka tsiratar da mu game da gidan wuta sai su ce ya ubangiji ai wannan ni'ima ma da kamala ta isa ubangiji ta'ala sai ya sake faɗa musu turiduna shay'an azilukum shin kuna buƙatar wani abu na dada muku ƴan aljanna sai su saki bashi wannan amsa su ce ya ubangijinmu shin yanzu baka faranta fuskokinmu ba shin yanzu baka shigar da mu aljannarka shin yanzu baka tsiratar da mu game da wuta ai wannan ni'ima ma da kamala ta isa a lokacin nan manzon Allah ya ce ubangiji ta'ala sai ya yayi hijabi ƴan aljanna su ga ubangijinsu manzon Allah ya ce ƴan aljanna ba su taba samun wata ni'ima mafi jin mafi dadi sama da ganin zatin ubangiji subhanahu wataala to kaga wannan zance a ranar kiyama ne Allah zai yi shi kuma sai bayan ƴan aljanna sun shiga aljanna Allah zai musu wannan magana haka kuma ubangiji ta'ala ya faɗa yawma naqulu li jahannama halim talati wa taqulu hal min mazid ko yawma yaqulu li jahannama halim talati wa taqulu hal min mazid yinin alkiyama yini ne wanda Allah yake faɗa wa wutar jahannama Allah ya ce mata shin kin cika jahannama sai ta ringa shin ko akwai kari shin ko akwai kari kaga wannan zance ne ubangiji subhanahu wataala zai yi ga wutar jahannama amma a yanzu ba a yi zancen ba sai a yinin alkiyama ne Allah zai mata magana to dan haka shine anan kenan malam ya zo da wannan aya wadda take nuna mana zancen Allah subhanahu wataala nau'insa nau'i ne da daddi kamar yanda zatin Allah ba shi da farko haka zancen shi ba ya da farko yanzu misali mu idan ka ɗauka halitta lokacin da aka haife ka kana zance ba ka zance sai zuwa wani lokaci sannan za ka samu sifa ta zance ka fara yin zance sannan kuma wannan sifa ta ka ta zance mai yiwuwa a kai wani lokaci kuma sannan ta gushe ko mutum ya kamu da rashin lafiya ta kurinci ko kuma lokacin da tsufa ya kai tsufa sai ya zama mutum baya iya magana kare kenan mu ashe zancen mu yana da farko kuma yana da ƙarshe to zance na ubangiji subhanahu wataala ba shi da farko an gane ko nau'in sa kenan da dadde ne kamar yanda zatin Allah ba shi da farko haka zancen sa sifa ce ta shi wadda take ba ta da farko amma malamai suka ce kuma sannan abu ne wanda yake mai faruwa lokaci zuwa lokaci iyayen da Allah ya so a duk lokacin da ya so yana zance dan haka yace ma ya'atihim min zikrin min rabbihim muhdathin illa istama'uhu wa hum yal'abun ma ya'atihim min zikrin min rabbihim muhdathin illa istama'uhu wa hum yal'abun haka kuma ya maimaita a cikin wato suratul shu'ara shine yake cewa ma ya'atihim min zikrin min arrahmani muhdathin illa kanu anhu muridin to shine anan yazo da wannan aya sannan sai yazo da aya ta hudu wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adila ubangiji ta'ala yake fada wa tammat kalimatu rabbika kalimomin ubangijinka wato sun cika sun batse babu wani tawaya tattare da su kalima anan mufradul mudaf ne an gane ko idan aka samu mufrad mudaf a ka'ida daga cikin kawaid na malaman usul wannan kenan tana daukan ma'anar jami wa tammat kalimatu rabbika kalimomin ubangijinka sun cika an gane ko kamar yanda yace wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, inda za ku kirga ni'imomin Allah, domin ni'ima anan mufradul mudaf ne. Haka can da yace wa amma bi ni'mati rabbika fa hadith, dan haka anan da yace wa tammat kalimatu rabbika, kalimomin ubangijinka sun cika sun batse, babu wata tawaya tare da su. Sidiqan, wato a wajen gaskiya. An gane ku, duk abin da Allah yake faɗa to wannan gaskiya ce. Wa adla, haka nan a wajen adalci, duk abin da Allah ya hukunta adalci ne. Daman zancen Allah subhanahu wa ta'ala, in ma ya kasance labari ne Allah yake badawa, duk labarin da Allah yake badawa labari ne wanda yake na gaskiya. Haka nan wato wa adlan, za ka samu ayoyin Ubangiji subhanahu wa ta'ala ko ka samu umarni da hani a cikinsu, ko ka samu labari ko ka samu umarni da hani. To duk abin da Allah zai ce a yi ko ya ce a daina, kuma wannan tsantsar adalci ne, domin Ubangiji ta'ala bai taɓa hana bayansa cewa ku daina kaza, face akwai ɓanna, akwai cutarwa a ƙarƙashin wannan al'amari da Allah ya hane. Duk abin da Allah ya ce mu aikata, to akwai hikima. In mun aikata, akwai amfanin da za mu samu, in ma a nan rayuwarmu ta duniya ko kuma a makomanmu lahira. Don haka shine yace wa tammat kalimatu rabbika, kalimomin ubangijinka sun cika sun batse, babu wata tawaya tare da su. Sidiqan, wato ga gaskiya, duk abin da Allah yake faɗa gaskiya ne. Wa adlan, kuma da adalci a wajen hukunci, duk abin da yace a yi ko a daina, wannan adalci ne na Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Idan ya yi hukunci, kuma babu wani wanda yake biyar baya ga hukuncinsa. Wallahu ya hukumu la mu'aqqiba li hukmi, Ubangiji ta'ala shi ke hukunta hukunci, kuma babu wani mai biyar baya game da hukuncinsa wanda zai ce a shari'a nan da aka yi bata yi ba, wato a ɗaukaka ƙara kotun koli, sai wannan kotu ta baka gaskiya in an daga, kuma wancan ta baka rashin gaskiya, saboda daman shari'a ce wanda aka tsara ta tuka da warwara ne. Shi ko Ubangiji ta'ala in ya yanke hukunci, to babu wani wanda ya isa ya yi biyar baya ya ce a wannan hukunci bai yi ba, ya kamata a ɗaukaka ƙara. Shi ne adalci na Ubangiji kenan. Sai ya ce wa adlan, wato da adalci. Kaga in aka ce kalima, kalima zance ne. Kalima ko ba ta haduwa dole sai da sauti da harafi. Don haka zancen Ubangiji subhanahu wa ta'ala zance ne wanda yake ya kunshi sauti kuma ya kunshi harufa. An gane ko? Sannan sai ya ce wa qauluhu, da fadar Allah subhanahu wa ta'ala, wa kallama Allahu Musa taklima, Ubangiji ta'ala ya zantar da annabi Musa takliman, wato zantarwa, ma'ana Allah ya yi zance da annabi Musa zance. Nan sai da Allah ya karfafa zancen da ya yi da annabi Musa. Wannan ku kasancewar Allah ya gana da annabi Musa, wato ba tare da wata wasiɗa ta mala'ika, babu wani tsani na mala'ika, ta bayan shamaki Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya yi zance da annabi Musa a nan wurin dutsen Ur Saina. Wanda Ubangiji ta'ala me yake faɗa, yake cewa wa ma kana li basharin an yukallimahu Allahu illa wahayin aw min wara'i hijab, bai saukaka ba ga wani ɗan adam Ubangiji ta'ala ya masa zance, illa wahayin, sai dai wahayi, aw min wara'i hijab, ko kuma ta bayan shamaki, kamar yadda Allah ya yi zance da annabi Musa. Annabi Musa ya ji zancen Allah amma bai ga zatin Allah ba, zancen kawai Allah ya jiyar da shi a gindin dutsen Ur Saina. Duk wasu manzanni kuwa wahayi ne Ubangiji subhanahu wa ta'ala yake musu, a turo mala'ika ya isar musu da saƙo, ko kuma Allah ya nuna musu abin a cikin mafarki, domin mafarkin annabawa wahayi ne, ko kuma Allah ya jefa musu ilhamar abin a cikin zuciyarsu, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa inna ruhul qudusi nafasa fi ruhi anna nafsan lan tamuta hatta tastakmila rizqaha wa tastawiba ajalaha, yace lalle ran sarki Jibrilu yayi busa a cikin zuciyata. Wannan shi ma nau'i ne daga cikin nau'ika na wahayi, ko Allah ya turo mala'ika ya zo a sifar dan adam ya ba manzon shi labarin cewa sako ne daga wajen Ubangiji, ko kuma shi annabin yayi mafarki, ko kuma Allah ya jefa masa wannan, ya jefa masa abun a cikin zuciyarsa, ko kuma shi mala'ikan yayi busa a cikin zuciyarsa ya gane abin da ake nihi na sako zuwa gare shi. to wannan martaba babu wanda ya same ta daga cikin manzanni na Ubangiji subhanahu wata'ala face annabi Musa alaihi salam da fiyayyen halitta shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallama domin daren da aka yi miraji da shi aka tafi saman bakwai da shi ya gana da Ubangijinsa sun tattauna ya ji zancen Allah amma bai ga zatinsa ba a nan ne Ubangiji subhanahu wata'ala ya bashi sallah 50 shi da al'ummarsa wanda annabi Musa ya maida shi cewa ka koma a rage maka an gane ko kai al'ummarka ba ta iya daukan nauyin sallah 50 a yi bazan Allah ya koma aka rage masa ya dawo annabi Musa ya maida shi ya koma aka rage masa a ƙarshe Ubangiji ta'ala ya ce masa innahu la yubaddalu alqawlu ladayya ka san da cewa ba a canza fada a wajena wannan sallah lokaci biyar je ka an baka kai da al'ummarka amma a wajena a matsayin 50 take wannan zance ne yayi tsakanin shi da Ubangijin shi babu wani tsani na mala'ika dan haka kamar yanda Allah ya zance da annabi Musa babu wani tsani na mala'ika haka yayi zance da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka kuma yayi zance da annabi Adam alaihi salam shi da matar shi Hawwa kamar yanda aya za ta zo nan gaba to dan haka kuma wannan zance zance ne wanda yake da sauti da harfa Allah ya ciyar da annabi Musa sabani ga ash'ariya wanda su ash'ira su sun ce wai zancen Allah shine wannan al-kalam ne wanda yake annafsi wato wai zance ne wanda yake na zuci an gane ko zance ne wanda yake a cikin zuci su sun tafi akan cewa zancen Allah ba sauti ba harafi suna ganin cewa in har sun tabbatar ma zancen Allah sauti da harafi wai sun kamanta shi da halitta wannan kuma tsabar jahilci ne dan haka malamai suka ce to in kun ce zancen Allah al-kalamun nafsi ne zance ne wanda yake na rai na zuci to yaya aka yi Allah ya jefa ma annabi Musa wato wannan zance in har jefa ma annabi Musa aka yi ya gane a cikin zuciyarsa menene bambancin annabi Musa da sauran manzanni Allah zai kebance shi da wannan wani lokaci suka ce a zancen Allah ya halicce shi ne a cikin wannan itaciya wasu suka ce a Allah ya halicci zancen ne a cikin sararin iska wato sai ya ji yadda annabi Musa ita itaciyar ta ji yadda annabi Musa ko kuma shi sararin malamai suka ce to in har haka ne kenan itaciyar ita ce ta ce ma annabi Musa inni ana rabbuka ni ne ubangijinka fa khala'ana alayka fitar da takalmanka innaka bil wadi al muqaddas tuwa yanzu itaciya za ta ce ma annabi Musa inni ana rabbuka ni ne ubangijinka kaga kenan wannan yana nuna cewa ubangiji subhanahu wata'ala da kansa ne yayi zance zance kuma wanda ya kunshi sauti da harfa kuma ya ji yadda annabi Musa alaihi salam to shine anan kenan yace wa kallamallahu Musa taklima ubangiji ta'ala ya zantar da annabi Musa wato zance nan sai da Allah ya karfafa yace takliman zance na musamman Allah ya ji yadda annabi Musa kaga wannan aya kenan tana tabbatar ma ubangiji subhanahu wata'ala sifa ta zance sannan sai malam ya shigo da fadar Allah subhanahu wata'ala minhum man kallamallah da ubangiji ta'ala yace tilkar rusulu faddadna ba'dahum ala ba'd sai yace minhum man kallamallah wadancan manzanni ubangiji ta'ala yake cewa mun fifita junansu akan juna wasu manzanni wasu sun fi wasu matsayi a wajen ubangiji daga cikin wanda Allah ya fifita su akan sauran manzanni shine Allah sai ya mana misali sai ya ce minhum daga cikin manzannin man kallamallahu akwai wanda Allah ya masa zance wane ne Allah ya masa zance annabi Musa alaihi salam haka fiyayyen halitta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga kenan wannan me take tabbatar ma ubangiji wato sifa ta zance tunda ya ce minhum man kallamallahu daga cikin manzanni akwai wanda Allah ya masa zance sannan da fadarsa walamma jaa Musa limi qatina wa kallamahu rabbu ubangiji ta'ala ya ce ba su labarin lokacin da wato annabi Musa ya zo limi qatina ga lokacin da wato muka yi alkawari da shi ya zo za mu tattauna da shi kuma za mu bashi sako shi da al'ummarsa walamma jaa Musa limi qatina lokacin da annabi Musa ya zo ga lokacin da muka kayyade masa ne ya zo mu gana da shi wa kallamahu rabbuhu ubangijinsa sai ya masa magana an gane ko ubangiji ta'ala ya ma annabi Musa zance annabi Musa da yayi zancen ubangiji subhanahu wa ta'ala bige sai ya sa shi sai ya ce inni an gane ko wa kallamahu rabbuhu qala rabbi arini anzur ilay yace ya ubangiji na nuna mun in ganka ina so na ganka ubangiji ta'ala yace masa lantarani Musa ba za ka iya gani na ba kaga da yayi zancen bige sai ya sanya shi sai so yake ya ga ubangijin shi ubangiji ta'ala ya nuna masa cewa ba zai gan shi ba to dan haka wannan aya walamma ja'a Musa li miqatina wa kallamahu rabbuhu ubangijin sai ya masa magana an rawaito wani daga cikin mu'tazila ya je wajen Abu Amr ibn al-Ala ɗaya daga cikin malaman wato kira'a waɗanda suke wato kula da karatu na Al-Qur'ani shine sai ya ce masa abinda nake bukata wannan aya ka karanta ta wa kallamallahu Musa wa kallamallaha Musa taklima maimakon wa kallamallahu Musa taklima wanda Allahu shine fa'ilu kallama yace abinda nake so ka karanta wa kallamallaha Musa kenan Musa sai ya zamanto fa'il Allah sai ya zamanto maf'ulun bihi mansubun kenan Musa ya ma Allah zance zance ba Allah ba kenan ya ma annabi Musa zance an gane ko domin su suna ganin sun tabbatar ma Allah sifa ta zance sun kamanta shi da halitta kenan maimakon Allah ya faɗa wa kallamallahu Allah ya ma Musa zance takliman zance kenan sai yace yana bukatar ya karanta wannan aya ya rawaito kenan wa kallamallahu Musa Musa ya ma Allah zance takliman zance yace masa to kaddara cewa na karanta haka kin yaya zamu yi da fadar ubangiji walamma ja'a Musa li miqatina wa kallamahu rabbuhu ita yaya zamu yi da ita anan sai ya dima wuce ya rasa me zai fada tunda wannan ba ta jiyuwa in har waccan ta jiyuwa lafzul jalala an masa kenan nasba ya koma maf'ulin bihi Musa an maida shi cewa shine fa'il kin wanda yayi zancen to anan yaya za a yi da wannan aya walamma ja'a Musa li miqatina wa kallamahu rabbuhu wa kallamahu rabbuhu kaga ba za ka iya karanta wa kallamahu rabbuhu to anan wa kallamahu rabbuhu ina wanda yayi ina fa'il kin yake anan kenan ba za ta karantu ba to dan haka kenan anan shine sai shine kenan malam ya shigo da wannan aya sannan sai ya ce wa qauluhu ta'ala wa nadainahu min janibit turil aymani ubangiji ta'ala ya ce Musa mu ne muka kiraye shi min janibit turil aymani wato ta bangaren dutse bangare wanda yake na dama wa qarrabnahu najiya ubangiji ta'ala ya ce kuma mun kusantar da annabi Musa najiyan a matsayin abokin ganawar mu idan aka ce annaji shine abokin ganawa wanda kuke tattaunawa da shi wanda ita kuma ganawa shin tana kasancewa ba tare da sauti da harufa ba ganawa in aka ce annajuwa shine tattaunawa a zo ayi shawara shawara ko ba ta kasancewa sai da sauti da harufa zance ne nan ubangiji ta'ala ya ce wa qarrabnahu najiya Musa mun kusantar da shi a matsayin kenan abokin ganawar mu kaga wannan aya ita wa mi take tabbatar ma ubangiji sifa ta zance shine yace wana dainahu mun kiraye shi an gane ko wannan kenan ta gaba biyu gaba ta farko kenan wana dainahu mun kiraye shi shi wannan wana dainahu an ciro shi ne daga annida annida shi kuma sauti da harafi ne wana ya kirayuwa ne kira ko ai baya kasancewa sai da sauti da harufa wannan kuma zance ne kenan na ubangiji subhanahu wataala sai yace wa qauluhu da fadarsa wa idna da rabbuka musa ani itil qaumaz zalimin ubangiji ta'ala yace ba su labarin lokacin da ubangijinka ya kiraye annabi musa yace ya kai musa ani itil qaumaz zalimin ina umarninka ka je ma jama'a waɗanda suke azzalamai shine fir'aun da mabiyansa shine yace qaumu fir'aun ala yattaqu ani itil qaumaz zalimin Allah yace ya kai Musa ani'iti da kaumar zalimina ina umarninka ka jima wasu jama'a waɗanda suke azzalamai shine fir'auna da mabiyansa. A nan kira ne na musamman Allah ya ba annabi Musa kuma ya aike shi zuwa fir'auna. Kenan kaga an zo da lafazin annida. Annida ko baya kasancewa sai da sauti da harafi. Kira baya tabbata sai da sauti da harafi. Wannan ita ma aya tana tabbatar ma Ubangiji subhanahu wata'ala sifa ta zance. Sannan da fadarsa wanada huma rabbuhuma alam anhakuma an tilkuma shajara. Ubangiji ta'ala ya kirayi Adam da matarsa Hawwa lokacin da suka ci itaciyar da ya hane su su ci. Kamar yadda Ubangiji ta'ala yake cewa fadallahuma bi gurur falamma baqa shajara badat lahuma sawatuhuma wa tafika yakhsifani alayhima min waraqil janna wa nadahuma rabbuhuma alam anhakuma an tilkuma shajara wa aqul lakuma inna ash-shaytana lakuma aduwwun mubin. Shine Ubangiji ta'ala ya ce wa nadahuma rabbuhuma, Ubangijinsu sai ya kiraye su ya ce alam anhakuma an tilkuma shajara, ya kai Adam da matarka Hawwa shin ban hane ku ba game da wannan itaciya na ce kar ku ci, na sanya muku doka? Wa aqul lakuma shin ban fada muku ba inna ash-shaytana lakuma aduwwun mubin, cewa shaytani gare ku makiyi ne wanda yake mai bayyana da kiyayya, ban fada muku ba kafin haka? Kaga anan Allah ya kiraye Adam da Hawwa a lokacin da suka ci wannan itaciya, kuma Adam da Hawwa suka ji zancen Allah. Kaga wannan aya mi take tabbatar ma Ubangiji sifa ta zance. Sannan sai ya ce wa qauluhu, da fadar Allah subhanahu wata'ala wa yawma yunadihim fa yaqulu ma za ajabtumul mursalin. Ubangiji ta'ala ya ce ba su labari game da yinin da yunadihim Ubangiji ta'ala ke kiransu. An gane ko Ubangiji ta'ala zai kirayi bayinsa a ranar kiyama ya ce da su ma za a jamtu mu mursali, me kuka amsa ma manzannina, wace irin amsa kuka ba su, shin kun gasgata su akan abinda suka faɗa muku ko kuma kun ƙaryatar da su? Allah zai tsaye da bayinshi a ranar kiyama ya tambaye su, kamar yadda ya ce falanas'alanna allazina ursila ilayhim wala nas'alanna almursalin. Lalle ne Ubangiji ta'ala ya ce na rantsi da girmana da buwayata, za mu tambayi waɗanda aka aika musu manzanni wace irin amsa suka ba manzanni. Wala nas'alanna al-mursalina, Ubangiji ta'ala ya ce su ma manzannin za mu tambaye su wace irin amsa aka ba su. To kaga wannan aya kenan me take tabbatar mana? Ubangiji subhanahu wa ta'ala yana da sifa ta zance, wannan zance kuma a ranar kiyama ne Ubangiji subhanahu wa ta'ala zai yi. Shine yace wa yawma yunadihim, ba su labari game da yinin da Ubangiji ta'ala yunadihim zai kirayi bayansa. Kaga an zo da lafazin annida. Annida ko baya kasancewa sai da sauti da harafi. Fa yaqulu, sai Allah ya faɗa. Kenan kaga wannan magana a wani yini ne Allah zai yi ta a ranar kiyama. Ma za ajabtumul mursalina, Ubangiji ta'ala zai ce da bayinsa me kuka ba manzanni na amsa, shin kun gaskata su ko kun ƙaryatar da su? To dan haka kenan abinda muke so mu gane, duk da cewa a wata nuska ana samun ƙarin wata aya shine wa yawma yunadihim fa yaqulu ayna shuraka'i alladhina kuntum taz'umun. Ubangiji ta'ala ya ce ba su labarin yinin da Ubangiji ta'ala zai kiraye su su masu bautar gumaka mushrikai, sai Allah ya ce musu ayna shuraka'i alladhina kuntum taz'umun, ina abokanin tarayyata waɗanda kuke haɗani da su a cikin bauta, wanda kuke rai cewa su ma alloli ne sun cancanta a bauta musu. Allah zai faɗa a ranar kiyama. To dan haka waɗannan ayoyi da malam ya jero su gaba ɗayan su suna tabbatar ma Ubangiji subhanahu wata'ala sifa ta zance, dan wannan sifa ta zance sifa ce, wannan mas'ala ce wadda wato aka samu ja'in ja mai yawa a kanta a wajen magabata. Don haka akan wannan mas'ala da yawa suka karkace ma tafarkin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi na aqida islamiyya, na tabbatar ma Ubangiji subhanahu wata'ala abinda ya tabbatar ma kansa na sifofi ko sunaye. Don daga cikinsu akwai waɗanda suka maida cewa zancen Allah halitta ne wanda yake kuma ya rabu da zatin shi, ma'ana ba da zatin shi ba yake wata halitta ce ta canza ba. An gane ko masu fadar haka mutazila ne, sun tafi akan cewa zancen Allah halitta ne. Akan haka suka sha daga su da ahlus sunna. Ahlus sunna suka ce zancen Allah ba halitta bane ba, zancen Allah sifa ne daga cikin sifofinsa, kamar yadda al-Imamu Ahmad wato ya kafa hujja akan cewa zancen Allah ba halitta bane ba, domin Allah ya yi umarnin cewa a nemi tsari da kalimominsa. Me yake cewa? Wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga cikin adabuinsa yana cewa a'udhu bi kalimatillahi tammati allati la yujawizuhunna barrun wala fajir. An gane ko? Kuma daga cikin adabuinsa me yake faɗa? Yana cewa a'udhu bi kalimatillahi tammati min sharri ma khalaq. Haka kuma me yake nema ma ayyansa tsari? U'izukuma bi kalimatillahi tamma min kulli shaytanin wa hamma wa min kulli aynin lamma. Shine al-Imam Ahmad yace domin anan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi umarni cewa a nemi tsari da kariya game da kalmomin Ubangiji subhanahu wa ta'ala, wanda neman tsari da halitta ko wannan shirka ne. Kidan kaga zancen Allah ba halitta bane ba, sifa ne daga cikin sifofinsa. Don haka aka sha daga da al-Imam Ahmad, ake rataya masa igiya, ana jan shi a ƙasa, ana yawo da shi a cikin titi. Ba irin wulakancin da ba ama ba al-Imam Ahmad. An kai shi an sanya shi kurkuku, kawai abinda ake bukata yayi kalima ɗaya a fitar da shi, duk wulakancin da ake masa a daina. Yace al-Qur'anu makhluq, yace Qur'ani halitta ne. Annabi wannan al-Imam Ahmad ya jimre akan duk wulakancin da ake masa da duk matsin lambar da ake masa. Wasu suke ce masa ka faɗa ka huta ba, kasancewar Allah ba zai kama ka ba, ya san kayi kyamar abin da zuciya. Sai ya ce jama'a kalimata suke so su ji, idan na faɗa na ce al-Qur'anu makhluq, wasu za su yi gaba su ce al-Imam Ahmad ma ya ce ai Qur'ani halitta ne. Wanda su a wannan lokaci mu'tazilawa shugaban da yake mulki a wannan lokaci nasu ne, don haka yake karye inda baga ba abin da ga dama yake. Ahlus sunna wal jama'a a wannan lokaci sun haɗu da matsin lamba akan wannan mas'ala, duk wanda yace al-Qur'ani ba halitta bane za a azabtar da shi. Kawai abinda ake so mutum ya faɗa yace Qur'ani halitta ne. To shine al-Imam Ahmad yana daga cikin hujjar shi da ya tabbatar da cewa zancen Allah sifa ne daga cikin sifofinsa, ba halitta bane daga cikin halittunsa, domin wato manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi umarnin cewa a nemi tsari da kalimomi na Ubangiji subhanahu wa ta'ala. A'udhu bi kalimatillahi tammati min sharri ma khalaq. Daga cikin su akwai waɗanda suke ganin cewa zancen Allah subhanahu wa ta'ala, wato kasancewar shi zancen Allah subhanahu wa ta'ala, wato ya lazimci kenan zatin sa, kamar yadda zatin shi baya da farko zancen shi, haka ba shi da farko. Amma zancen Allah baya da wato ratayuwa da wata mashi'a ta shi. An gane ko? Ma'ana zance ne tuntuni gaba ɗaya, an yi an gama, zance ne wanda kenan ya lazimci zatinsa. Shi kuma a aqidar ahlus sunna wal jama'a dole sai kayi bayani nau'in zancen da daddi ne, kamar yanda zatin Allah ba shi da farko zancen shi baya da farko. Amma zancen Allah kenan hadisul ahad ne, ma'ana yakan faru lokaci zuwa lokaci. An gane ko? Kenan yakan yi zance a lokacin da ya so, kamar yanda ya so. Yayi wani zancen a baya, wani zancen sai nan gaba zai yi shi a ranar kiyama, kamar yanda hadisi sahihi yake cewa ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu laysa bainahu wa bainahu tarjuman. Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa babu ɗaya daga cikin ku face Ubangiji subhanahu wa ta'ala a ranar kiyama, Allah zai masa zance kuma babu tarjama tsakanin ka da shi. Kowa daga cikin mu sai Allah ya tsida shi a ranar kiyama. Allah ya yi zance da shi ba tare da wani an tamfara shi, shine ake kira tarjuman, wanda yake kasancewa tsakanin mutum biyu. Ni ban iya yaran ka ba, kai baka iya yare na ba. In nayi magana baka san ba me na faɗa, in kai ban san ba abinda ka faɗa. To sai a samu wanda yana jin yare na, yana jin yaren ka. Idan nayi magana sai ya faɗa maka ya ce ga abinda na ci, sannan in kai sai ya faɗa min ya ce ga abinda ka ci. Shine ake kira tarjuman. An gane ku? Shine yace ma minkum min ahadin, babu ɗaya daga cikin ku illa sayukallimuhu rabbuhu laysa bainahu wa bainahu tarjuman, babu daidaita tsaye daga cikin kufaci Ubangiji subhanahu wa ta'ala sai ya masa zance a ranar kiyama, kuma ba tare da wani an tamfara shi kenan tsakanin Ubangiji subhanahu wa ta'ala da bawansa. Kalima ce faransiya, aka hausantar da ita ake cewa an tamfara shi kenan, wanda zai yi tarjama ya gaya maka abin da na faɗa, kuma nima ya gaya mun abin da ka faɗa. Nan insha Allah ya kamata mu dakata da fatan abin da muka faɗa daidai. Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi, Allah ya gafarta mana. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.